sako na ga shugabannin Najeriya shine su yi adalci da idan mu mun ga abin da
yake musicathousesongs.com
da ake ciki
laye miya dan harewa na rantsi da Allah babu wanda zan kara ragawa madaban yi koyi sabon harewa amma har yanzu a tseren mu makun kasa tsarewa asibitocin mu ba ma
fresh emia suna na Adam Abdullahi Emia wanda aka fi sani da fresh emia kuma bakin magana ni haifaffen Najeriya ne garin Kano a unguwan goren dutse abinda yasa ake ce min akume bakin magana title ne na wakan da kusan shine silan daukaka na a shine kowa ya sani chorus ko in ce amshin wakan ne yake ba da wannan suna akume bakin magana a yau ma na zo zan yi magana to sai mutane suke ganin to bari su laƙaba min akun amma fresh emia shine sunana na waka kalubalen arewa bayan rashin kikkiawan shugabanci shine rashin kishi duka wani abu da muke fama da shi rashin kishi ne muna da kasadan arewa kasadan arewa kasadan arewa kasadan arewa amma ba mu da kishi muna gani yanda makwabtanmu ko ƴan uwanmu abokan zamanmu na Najeriya ƴan kudu suke kara su karanta su jajirce su tsaya tsayin daka gurin ganin ci gaban ƴan uwansu amma ban san me yasa ba mu ƴan arewa abun kullun baya yake zuciyarmu mutuwa take lissafin mu kullun ya za a in ci ƴaƴana su ci mu kadai dangin mata na ma da ne ake cewa yanzu bige hannunsu ake hanansu abinda ya zama abinda ya zama Allah ya kyauta amma dai ina ganin rashin kishi ne makwarar da ne hanyar da za a kawo ƙarshen matsalolin Najeriya shine wanke zakatunmu da kuma kishi kamar yanda nace da zarar mun saka kishi cewar na hau kujeran nan ba dan komai ba dan al'umma na su amfana kuma amfanar da su ta yanda ko bayan ba raina za a kira sunana a matsayin waɗanda suka taimaki al'umma kuma ba a kira sunan gaba a matsayin mu na misali musulmai yana da kyau a ce musa wannan aranmu ciwon taimako wannan abun mun tura su ne a matsayin ƴan aiki kawai su gudanar da abin da muke so mu muka zabe ku yana da kyau kuma ku yi mana adalci wannan shine gaskiya alhamdulillah ina ganin sakona yana zuwa ga mutanen da nake turawa dalilan da yasa ku nace sakona yana zuwa ba wani abu bane face yanda naga abun yake shiga jama'an cikin gari ya taba ba ɗan siyasa ba ba masu kuɗi ba ba misali ma'aikatan gwamnati ba abin alfahari shine hatta malamai sukan tuntuɓa na su kuma bani ƙwarin gwiwa bisa abin da kake yana da kyau Allah yayi kaza yayi kaza ta wannan hanya sai na gane okay ashe wato ba ma iya ɗan siyasa har malamai ma suna sauraron abin da muke cewa wannan abin alfahari ne mutuƙa wanda kuma muna jin dadin hakan 100%. Abin da yasa nake dan sanje harshe dama dai harshen ya dan tabu yanzu to amma dai kowa ne mawaki yana da salansa so wannan ya zama kaman na wasalan ne za ku ga kaman dan film za ya kowa yana da character za a ce in aka zo wani bangaren kaza za a ce da wani aka sa da magana ya kare so amma da ba a sashi ba kaga yanzu kaza kaza so haka kowane mawaki ya kamata ya zama kana da wani dan abu da an ji kawai za ta ai wannan ai wannan ne wannan ya zama salo shine dalilin da yasa na kidan canje murya dan kowa da kai magana kawai a gane kai to abinda yasa na dauki bangaren wakan fadakar da al'umma ba wani abu bane face kowane mutum yana da ra'ayinsa wani abu da kake son kai a rayuwa a bangaren waka gaskiya wannan shine burina ya zamanto ina yin abin dan al'umma saboda duk abin da zaka yi a rayuwa yana da kyau kai abin da yau in aka ce babu kai abun alkhairin kai ci gaba da gudana fiye da wakan gidan biki ko siyasa wani abu ne da za a yi a dan wannan lokaci dan abin da za a baka kaci-kaci ne muna ganin mawaka da yawa waɗanda lokacin su yana zuwa ya wuce duk abin da aka baka kaci ne yanzu kana a wulafanci a fuskanci baka da wata kima kuma a gurin mutane saboda abin da kai a baya ba wani abu ne na a zo a gani wa al'umma ba su amfana da kai ba kai ka amfana da kanka kuma yanzu abinda aka baka ma ka cika cinye. A wannan yasa naga cewa bari in sanje akala zuwa ga wani abu da ko bayan ba rai ba wai kana rai a ce ba a yi da kai ba, ko bayan ba ranka za a ce wani yayi abun arzikin da kuma ƴaƴanka ko ƴan uwanka za su yi alfahari da shi. Wannan shine dalili na sako na ga shugabannin Najeriya, shine su yi adalci da idanmu. Mun ga abin da ya faru a wannan hali da ake ciki, wanda ina ganin maganan gaskiya ina ji a raina cewa rashin adalci ya kawo duk wannan abubuwan na zanga-zanga, balle guraren abinci wanda mutane suna cikin masifa. Ina fata ga gwamnatin ƙasa, jiha, ƙananan hukumomi, mazaɓu da su ji tsoron Allah su yi adalci. Wannan shine kirana. Ga amarya, ga angon wata, ga zara.